الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komai da ya kaddara haduwar mu a wannan dakin taro domin gabatar da takaitacciyar nasiha zuwa ga waɗannan ma'aurata, wanda insha Allah muna sa ran ɗan kalmomin da zamu faɗa su amfane su a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira. Kuma muna fatan yan kalmomin da zamu faɗa su zama sillar zaman lafiya da wanzuwar arziki da farin ciki a cikin rayuwar aurensu. Kamar yadda aka sani, rayuwar auratayya a musulunci wato rayuwa ce wadda Allah madaukakin sarki ya hukunta ta cikin hikimarsa da cikakken iliminsa, ganin cewa wannan ibada ta auratayya maslaha ce a rayuwar dan adam, balma hanya ce guda daya daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki ya zaba mafi daraja da tsada wajen samuwar bil adama a doran kasa. Dan haka wannan ibada ta auratayya Allah madaukakin sarki ya sanya mata ka'idoji, ya sanya mata sharuɗa, ya kuma sanya mata wasu haƙoƙi waɗanda ya rataya su a wuyan waɗanda za su yi wannan ibada ta auratayya, don ya zamto zaman ya ɗore kuma ya zamto an samu jin daɗi da farin ciki da walwala a cikin wannan ibada ta auratayya. Kamar yadda muka sani, mata da miji a karan farko su ne tubali na ginin al'umma. Dukkan wata al'umma ta ginu ne daga samun haɗuwa ta zamantakewa tsakanin mata da miji. Da haka mata da miji kamar kana iya cewa shi ne harsashin farko na ginin al'umma. Duk wannan yawan al'umma da muka ga sun ta cika duniya, to in ka koma tarihi za a ga wannan al'umma ta yi yawa ne ta irin wannan hanya ta a haife ka kai ma ka haifa. Idan muka koma tarihin annabi Adam alaihi salam, lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya kuma sanya shi a cikin gidan ni'ima, ya kuma ba shi damar yin rayuwa ta jin daɗi da sakewa da watayawa da walwala, ba a samu cikakkiyar natsuwar da ya kamata a samu ba har sai da Allah madaukakin sarki ya halicci Nana Hawwa. Halittar Nana Hawwa na daga cikin abinda ya kammale wa annabi Adam alaihi salam a rayuwa cikakkiya mai farin ciki da jin daɗi. Shi yasa Allah madaukakin sarki cikin suratul Nur yake cewa wa min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ta'ala yace daga cikin ayoyinsa ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ya halicci matanku daga cikin jinsinku. Malamai suka ce ana mayar da mu ne zuwa ga halittar mu ta farko, halittar annabi Adam da matarsa Nana Hawwa alayhimus salam. Allah madaukakin sarki yace kuma ya sanya mawadda wa rahma, ma'ana Allah ta'ala ya sanya kauna da kuma jin kai da tausayi a tsakankanin ma'aurata. Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada. Allah yace litaskunu ilaiha, dan ainihin wato ku samu natsuwa zuwa ga juna. Wannan sai ya tabbatar da cewa aure yana samar da natsuwa ga dan Adam, balma dan Adam baya samun natsuwa in ya zamanto ba shi da aure, domin hakikar natsuwar da Allah ta'ala yake nufi babu wanda zai fahimce ta yanda ya kamata in ba aure ne ba. Da haka Allah madaukakin sarki yace ya sanya wannan alaka da zamantakewa dan a samu wannan asakaru din. Shi yasa malamai suka ce in ka kalli aure tun daga farkonsa har zuwa karshensa ba shi da matsala, inda matsala take tana tasowa ne daga ma'aurata. Da haka shi yasa suka ce kuskure ne a zuwa ce za a tattauna akan matsalolin aure. Shi aure a musulunci ba matsala bane, kawai matsala shine a rayuwar ma'auratan ita take samun tangarda, ita take samun tasgaro, ita take samun ainihin wato matsala akan hanya. Wannan kuma kila yana iya zama dalili daga bangaren namiji, yana iya zama dalili daga wajen mace, ko kuma daga duka su biyu. Amma asalin aure Allah ta'ala ya shar'anta shi ne dan ya zama ya samar da natsuwa da farin ciki da jin daɗi. Shi yasa idan rayuwar aure ta yi kyau, to rayuwar al'umma ce take kyau. Duk al'ummar da kaga al'amuranta ba sa tafiya yadda ya kamata, an fiye samun ainihin damuwa a cikin wannan al'umma, to wannan yana nuna cewa lallai a koma cirran gini cirran zane, ana baro wato wannan gyaran ne tun daga auratayya. Idan har ma'aurata sun bi ka'idoji da dokoki da musulunci ya shimfiɗa wajen yin auratayya, to ai dama an ce su ne tubalin farko na ginin al'umma. Idan ya zamto kowane gida an gina shi akan gini irin yadda addinin musulunci ya shirya, ko shakka babu duk ɗan gidan ya fito wajen haɗuwa da sauran 'yan gidaje domin ci gaba da mu'amala, to lalle ko shakka babu za a samu ainihin wato za a samu gyaruwa, kuma za a samu ƙarancin lalacewa da tabarbarewar al'amura wanda ainihin wato suke faruwa a yau. Da haka babban matsalar da take faruwa a yau tana da alaƙa da rayuwar auren mutane, domin in dai rayuwar mutane ta auratayya ta zama tuba ingantacciya ba, ba nagartacciya ba ce, balma ana bin wasu hanyoyi waɗanda ba na musulunci ba wajen yin wannan rayuwar ta auratayya, to gwargwadon yadda kuma matsaloli za su ci gaba da biyo bayan 'ya'yan da wannan auratayyar ke ƙanƙashewa. Kamar yadda muna ganin dai al'amura da suke faruwa a yau, wanda wannan ko shakka babu yana da alaƙa da yanayin irin auratayyar mutane. Idan mutane sun yadda za su yi auratayya irin ta musulunci, za su yi zamantakewa irin ta musulunci, da izinin Allah, Allah zai sa albarka a cikin auratayyar, kuma za a samu zurriya mai albarka a cikin wannan auren. Kuma wannan gidan ya ba da gagarumar gudunmawa wajen gina al'umma. In wancan gidan ya zama haka, wancan gidan ya zama haka, wancan gidan ya zama haka, to insha Allah da ni da kai da su da mu ne al'umma, sai ga rayuwarmu ta ƙara inganta, ta ƙara yin kyau. Wannan ya sa musulunci ya ba wa wannan zamantakewa ta auratayya kulawa mai girma, ya ba ta kulawa mai girma. Domin ɗan Adam lallai ko shakka babu yana buƙatar wato rayuwa irin wannan. To idan aka ɗauko ta ta zamanto mai kyau, to insha Allah za ka ga al'amura suna kyau kamar yadda na ambata. Shi yasa musulunci ya farlanta, ya kuma
dauki gabarar kawo tsare-tsare da shirye-shirye da dokoki da sharuɗa waɗanda za su sanya auratayyar mutane ta zauna lafiya kuma ai abin da ya kamata a rayuwar auratayya. Wannan ya sa musulunci ya dauki wato gidan aure a matsayin wata mu'assasa, wata cibiya ko kuma kace wata ma'aikata wadda akwai haɗin gwiwar mutane guda biyu wajen tafiyar da wannan ma'aikata, kowa kuma akwai rawar da yake takawa, kuma da zarar ɗaya ya ki ba da gudunmawa za ka ga wawa kishin gibi da zai bayyana a wannan kamfani ko a wannan masana'anta ta karkasar ɗan adam ita ce gidan aure. Da haka in aka ce kowa ya ɗauki nauyin da aka kora masa, to gwargwadon kuma yadda za ka ga wannan kamfani, wannan haɗaka, wannan cibiya ana samun ainihin wato tana haifar da tafi ido. Da haka sai ya zamanto abin tambaya na farko a gidan aure shi ne namiji, shi ne almas'ulul awwal. Suka ce abin tambaya wanda aka rataya masa nauyi mai girma na farko shi ne ainihin wato miji. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki cikin suratul Nisa'i ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأنا ينون توا المسؤول الأول بسن دعك طور أولي تومجي شيني المسؤول الأول wanda responsibility da nauye-nauye ke race a wuyansa masu tarin yawa shi ne namiji. Sannan kuma bugu da ƙari shi ne wanda Allah ta'ala zai caje shi ya kuma tuhume shi game da ya aka gudanar da wannan rayuwar ta zamantakewa a karon farko kafin a zo gaba ta biyu ko karo na biyu a tambayi almas'ulatu thaniya wadda ita ce mace. Wanda ya yi daidai da faɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Wanda Allah ya ce dukkaninku kiwo aka baku kuma dukkaninku Allah Maɗaukakin Sarki zai muku tambaya game da wannan kiwo da aka baku. Amma da aka tashi ba da misali sai aka ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Kaga sai aka fara daga al-mas'ulul awwal, aka nuna miji za a yi masa tambaya ranar tashin kiyama, gwargwadon yadda ya amsa wannan tambaya, gwargwadon yadda zai tsallake a gaban Allah ranar tashin kiyama, gwargwadon yadda ya kasa amsa tambayoyin da Allah ta'ala zai masa a matsayinsa na almas'ulul awwal, gwargwadon yadda kuma shiga uku da azaba da fushin Allah zai biyo baya Allah Maɗaukakin Sarki kiyaye. Haka almas'ulul awwal shi ne ainihin wato aka ce namiji ya jagoranci gida, ya zama shi ne mai ɗaukar kaso mai girma na tafiyar da gida, ya zamto shi ne mai ba da umarni, domin duk sanda za a yi wata tafiya dole a samu shugaba, a samu wanda ake shugabanta. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓi namiji ya zama shi ne shugaba, shi ne jagora, shi ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya gyara kamar gida. Allah ta'ala ya faɗi dalilai guda biyu da ta sa ya ɗauki shugabanci da jagoranci ya danka a hannun namiji bai danka a hannun mace ba, sai ya ce bima faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, saboda fifiko da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya tsakaninsu. Allah ya fifita daraja da ɗaukakar namiji a kan mace kamar yadda ya faɗa cikin suratul Nisa'i wallal rijali 'alayhinna daraja. Sannan ya ce wa bima anfaqu min amwalihim, sannan saboda kuma abin duk da ya shafi kashe kuɗi, abin da ya shafi tafiyar da gida, ciyarwa, tufatarwa, kula da lafiya da dukkan abin da ake iya kirga kuɗi a aiwatar da shi, Allah ta'ala ya ce shi aka ɗora. To tunda yana da wannan irin rawa da yake takawa a wannan zamantakewa, Allah ta'ala sai ya ɗora shugabanci da jagoranci a kansa. Shi yasa ƙwararriyar mace nagartacciya a wurin Allah ita ce wadda ta fi dagewa da tsantsar biyayya ga mijinta. Shi yasa Allah ya ce fas-salihatu qanitatun hajizatu lil gadi ma hajizan ma haka musulunci ya sanya wa wadannan abokan tarayya guda biyu abokan zama guda biyu Allah ta'ala ya sanya musu wasu haƙoƙi wanda wannan haƙoƙin an raba su tsakanin su akwai haƙoƙin da suka yi tarayya akai akwai kuma haƙoƙin da kowanne an dora masa akan dan uwansa kenan rayuwar auratayya a rayuwa ce wanda Allah ta'ala ya raba yadda za ta gudana Allah ta'ala ya yi bayani yadda za a tafiyar da ita ya dauko su haƙoƙi masu nauyi masu yawa ya dora wa namiji yace lalle ya tabbatar ya soke waɗannan wajiban da waɗannan haƙoƙin game da matarsa sannan Allah madaukakin sarki ya kuma sake ɗaukar wasu haƙoƙi ya sanya su a yarace ya su a wuyan mace aka ce lalle ita ma wajibi ne ta kiyaye waɗannan haƙoƙin haƙoƙi ne da mijinta yake ba yake buƙata a tattare da ita sannan abu na biyu wajen ƙoƙarin ba da haƙoƙin ba alfarma ba ce a duk lokacin da namiji zai ba da wani haƙƙi da Allah ta'ala ya dora masa na matarsa ba alfarma ya bata haƙƙinta ne da Allah ta'ala ya ce a bata ya bata haka zalika duk sanda mace take ƙoƙarin kyautatawa da farantawa da biyayya ga mijinta ba alfarma ta yi masa a abin da ta yi shine wajibin da Allah madaukakin sarki ya dora mata take ƙoƙarin saukewa shi yasa suka ce masu hankali cikin masu zamantakewar aure su ne wanda kullum haƙƙinka kake kallo ba ka kallon naka da ke hannun ɗan uwanka kai dai ka yi ƙoƙari ka biya naka domin in ka je Allah ya maka tambaya ka samu amsar da za ka iya ba wa Allah amma babu hikima idan wani ya hana haƙƙi shi ma ɗayan ya ce ba zai bayar ba domin ai shi ma an hana shi za su haƙƙi Allah ya dora maka ya dora masa rashin ba da naka baya hana shi ya ba da nasa rashin ba da nasa baya hana kai kuma ka ba da naka haka Allah madaukakin sarki ya yi haka ne dan wannan rayuwa ta zamantakewa ta ma'aurata ta zamto tana tafiya yanda ya kamata ya zamto ana tafiyar da ita cikin farin ciki cikin walwala cikin ainihin wato abin da ya kamata zan faɗi wasu kaɗan daga cikin haƙoƙin da ake buƙata mace ta kiyaye game da mijinta kamar yadda daga misali kuma za mu faɗi wasu haƙoƙin da ainihin wato mace take da shi a kan mijinta haƙƙul mar'ati 'ala ar-rajul zan fara haƙƙin mace a kan mijinta kamar yadda muka kawo wata aya cikin suratul Rum wa min ayati yana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha kamar yadda malamai suka ce duk wanda ya aure wannan abin yake zama shi yasa duk auren da babu wannan asakaru din to gaskiyar magana sai dai a raka masa wani sunan daban ba aure ba domin aure shi ne wanda ake samun nutsuwa da sakewa da kwanciyar hankali da farin ciki a cikinsa domin an ɗauka gidan aure ya zama wata fada da mutum yake daftala a cikinta bayan dukkan wani abu na wahala na gajiya to in ya zo ya shigo gida ya tabbatar da cewa yana cikin wani guri na aminci guri na salama guri na farin ciki guri na jin daɗi to da haka sai ya zamto Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda kaga yayi aure annabi Adam da aka sa shi a cikin aljanna aka samar da dukkan abubuwan more rayuwa a ciki amma bai samu sakan din nan ba bai samu wannan nutsuwar ba sai da aka halicci da na Hawwa'u aka halatta masa ita a matsayin mata da aka mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan haƙoƙi masu tarin yawa waɗanda za mu ambaci wasu daga cikinsu da aka musulmi na gaske wanda yake yarda yake kuma wato ya aminta da musulunci a matsayin addini ya kuma yarda cewa babu wani addini da ya zo da ingantacciyar tsarin rayuwa fiye da addinin musulunci to shi ne wanda yake ƙoƙarin bin addinin musulunci sau da ƙafa shi yasa wayayyen musulmi shi ne wanda ko da yaushe yake ƙoƙarin ba wa matarsa haƙƙinta ba tare da ya ƙwallafa rai sai ta ba shi haƙƙinsa wannan wayayyen musulmi ke wayayyen musulmi ko kullum abin da yake kallo wani haƙƙi ne da wani haƙƙi da wani haƙƙi Allah madaukakin sarki ya dora masa ya ce ya sauke shi game da iyalinsa don haka na daga cikin irin haƙƙoƙin da ake bukata wato akwai mu'ashara bil ma'ruf lalle ka sani wannan baiwar Allah da Allah madaukakin sarki ya hada ka zama da ita lalle an ci kwakwa an sha wahala akan ta kafin ka danta sai maka kyau ka ce za ka aure ta ko shakka babu iyayenta suna son ta suna kaunarta ba su san rabuwa da ita bal ma kamar yadda ummu iyas take faɗa wa ƙarta inda ba dan Allah ya riga ya shar'anta mace ba ta iya rayuwa ba sai ta je gidan wani ummu iyas ta ce wa ƙarta ba ku gaji da zama da ke ba ba ma san rabuwa da ke amma hakan iyaye suke ɗaukar ta su danka ta a hannunka a baka amanar addininta farin cikinta walwalarta matsaloninta dukkan wata damuwa tata aka ce kai ne wanda za ka zama a madadin iyayenta wajen fuskantar ta wajen warware damuwarta wajen biya mata bukatunta shi yasa mu'ashara bil ma'ruf na daga cikin mu'ashara bil ma'ruf Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa inni atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wala hudda bithlul ladhi alayhi bil ma'ruf wal rijali alayhi daraja Allah madaukakin sarki ya ce duk wani haƙƙi da ka san namiji yana da shi akan matarsa mace tana da makamancin irin wannan haƙƙin akan mijinta shi yasa Abdullahi dan Abbas wani lokaci aka ce yakan yi wanka ya dauko kaya masu kyau ya sa ya fesa turare matar ta dauka zai fita uwa ta ce ba inda ya ce ba inda za shi ya yi ne dan ta gani ta ji dadi domin ita ma in yi kuce kwalliya yana jin dadi wannan yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf na daga cikin mu'ashara bil ma'ruf tausasa magana ga mata mace tana buƙatar magana mai taushi in muka koma gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairu ku shine wanda ku kowa iya mu'amala iya zamantakewa manzon Allah ya ce da ku kowa iya mu'amala yace mafi alkhairu ku shine mafi alheri a wajen iyalinsa in ana so a gane nagartar namiji ana so a gane kirkinsa gidansa ake zuwa a tuntuba idan ya ci jarabawa a gida to insha Allah duk abin da kuke kyautata masa zato a waje ko gaskata wannan zatan domin Nana Aisha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗi irin rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da su a cikin gida rayuwa ce ta fahimtar juna rayuwa ce ta farin ciki rayuwa ce ta tausasawa ko kuskure ma ana gyarawa ne ta hanyar da mutum zai iya gane kuskuren ya karɓa kuma ya gyara da haka wannan yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf ka mutunta ta ka girmama ta ka kare mata mutuncinta wannan yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf da Allah madaukakin sarki ya dora wa namiji wajibi ne wanda ba alfarma ya bace ba ya gaya mata kalami mai daɗi wanda ba alfarma bace ya samu mata yanayi na jin daɗi da farin ciki da walwala wanda ba alfarma ya bace ba yana daga cikin hakokin da musulunci ya ce a yi mata mu'ashara bil ma'ruf na daga cikin mu'ashara bil ma'ruf girmama duk wani nata duk wanda ya dangance ta ya ci darajar ta ya ci alfarmar ta in dai kai kana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar aurenka to iyayenta iyayenka babanta babanka domin irin wahalar da babanta ya ci daga haihuwarta in ka ji irin kuɗin da ya kashe a kanta kafin ta zama mutum ta zama matarka lalle babanta bai cancanci wulakanci in ka ga irin wahalar da babanta ta tsallake da irin hadarin da ta ketare wajen haihuwarta zamanta a cikin cikin mahaifiyarta wata tara da haihuwarta cikin hadari da renanta da shayar da ita da aka yi sanya ta a makaranta yi mata wanka wanki da wahalhalu banda abin da ya shafi rayuwar karatu wanda duk iyayenta ne suka yi mata har ta kai lokacin da ta ƙayatar da kai ta burge ka ka zo ka turo magabata cikin mutunci da girmamawa da fahimta aka yi magana aka aura maka ita lallai ko shakka babu shi yasa aka ce ko saɓani ne ya biyo baya ka kalli wancan alkhairin kar ka rufe ido kai rashin albarka domin mu'ashara bil ma'ruf yana daga cikin haka yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf da aka ce a yi wa mace shine duk wani nace zama yana da daraja da kima da mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan aikace a rayuwarsa da aidaita da Khadija dana Khadija radiyallahu anha mace ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da nagartarta ba bai manta da alkhairin zama da ita ba bal an ce har kawayen da suka dinga zuwa lokacin tana rayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da su ba yan uwanta da suke zuwa ziyara gidansa lokacin da take raye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai manta da su ba dan haka wannan yana daga cikin mu'ashara bil ma'ruf wanda wannan yana daga cikin gaba wanda take mai matukar muhimmanci da ya kamata a ja hankalin musamman yan uwa maza akan ta domin akan samu wannan mu'ashara din kafin ayi aure amma bayan an yi aure kuma sai ka nemi wannan mu'ashara bil ma'ruf a rasa ta dan haka abu na farko wajibi ne wajibi ne wajibi ne muji ya mu'amalanci iyalansa mu'amala wadda take bil ma'ruf bil ma'ruf ciyar da ita idan ya ci shayar da ita idan ya sha tufatar da ita idan ya yi tufa wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta shine haƙƙi na nafaka gwargwadon bukata shi kuma gwargwadon halinsa li yunfiqu sa'atin min sa'ati وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الله مدعو متين سركي يتي وان ايك دو داتا ييلو تاو ايالانسا البركة تي سننينا سنيا الله تعالى يكار نبن ياو متين باب قدر دمتين يكشي da yafi daraja da falala fiye da kuɗin da mutum ya kashe wa iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye shi yace ya ma'aikin Allah in ki dinaro ina da dinari daya yace ka ciyar da kanka yace ina da wani dinara yace ka ciyar da iyalinka haka aka dinga ɗaukowa da ƙarshe annabi yake cewa babu wani abu da mutum ya taɓa kashewa da ya kai darajar kuɗin da mutum ya kashe wa iyalinsa da haka in akwai wadata a yalwata wa iyalai kar a tsince bakin aljihu kada a takura kada a matse ainihin wato a shiga ciki domin hadithin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya matse Allah madaukakin sarki zai matse shi da haka daga cikin abin da ake bukata daga ciki akwai ainihin wato ciyarwa da tufatarwa da kuma dukkan abin da ya shafi waɗannan abubuwan kai hatta kayan kwalliya malamai suna sanya shi a cikin abubuwan da suka shafi kashe kuɗi ko ciyarwa da tufatarwa ga iyalai domin galibi za a ga shi ma na daga cikin gabar da take da rauni a mafi yawan zamantakewar auratayya kafin a yi aure akan yi ƙoƙari a nufe da waye a jera kayayyakin kwalliya amma za a ga wata da zarar kayan kwalliyar da sun ƙare to sai kuma a shiga tsalle-tsalle wajen ci gaba da kawo sannan daga ciki wajibi ne an danka maka amanar addininta wajibi ne kula da addininta da ilmantar da ita da ladabtar da ita cikin irin yanayi da ya dace da koyarwa ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki cikin surar da za a fata cikin surar ta Nisa Allah ta'ala ya ce fasalihat wallati takhafuna da shugahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajii wa dhribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله ما هو من تنسى كيتي إذا ما تشين يا جماعة تسا تافار سكين حيا تافار أيدين فوبوز أريوا تافار رشم كونيا رشم بيايا الله ما هو من تنسى كيتي تجوا تحكي ودا أبو ودن داوني تكذب كذا هونا نفرق الله تعالى تفرق هونا ويمسواز. لكن إن دمو مناتي in dai musulmanci ta kwarai tana jin qala Allahu qala rasul da ka jawo mata ayoyi ai mata nasiha a ja hankalinta a nuna mata kuskuren abin da take aikatawa Allah madaukakin sarki shine yake fa'idu wa wa'idu wa fil mawaji daga cikin matakan da musulunci ya bawa wato ma'aurata ko mazaje dama akai shine mutum zai iya kaurace matarsa akan shi fada wannan shi ma na daga cikin ladabtarwa da musulunci yace a iya yi a iya daukar wannan matakin dan mace ta gyara kuskuren da take tsakanin ta da ainihin wato abokin zamanta. A mataki na karshe ma in wa'azi bai amfani ba, aure cewa bace amfani ba, Allah ta'ala ce wadribuhun, sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarbar gaira ko ba ta. Aka ce za a iya duka, amma duka ba wanda yake mai tada hankali ba, ba wanda yake da huta takeici ba, duka ne irin na ladabtarwa wanda Allah madaukakin sarki ya fi kowa kaunarmu, ya fi kowa tausayinmu, ya fi kowa sanin masalahohinmu, ya fi kowa sanin abin da zai gyara tsakaninmu, ya saukar da wannan doka cewa miji zai iya bin waɗannan matakai don dawo da matarsa kan doka da gona. Ba daidai ba ne, Allah madaukakin sarki zai tambaye ka game da addininta, wato game da tarbiyyarta, in ta yi daidai kai ne kake da credit, kuma Allah madaukakin sarki zai baka rada mai girma. In ta yi kuskure, in ka gyara, nan ma ba kai a cikin laifin, in kuma baka gyara ba za ka zama abin zargi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wannan yana daga cikin abubuwan da yake na haƙƙi da mace take da shi ainihin wato a kan mijinta. Yana daga cikin haƙƙoƙin da malamai suka ambata miji ya zama mai haƙuri a kan raurin da matarsa take da shi. Lalle waɗannan bayan Allah da Allah ta'ala ya haɗa mu zama da su suna da rauni irin nasu. In ka koma gidan annabta za ka ga rauninsu har a gidan annabta ya bayyana. Ka karanta tarihin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, tsakaninsa da iyalansa, tsakaninsa da su, za a ga an ɗansa samu irin wannan na tuntuɓan harshe da sauran abubuwa irin na rauni da gazawa. Kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ƙoƙarin haƙuri da su a kan irin wannan cutarwa da ainihin wato za a samu. Za ka daga cikin haƙoƙin da ake buƙata wato miji ya kiyaye wa matarsa shi ne ya yi haƙuri a kan tuntuɓanta, ya yi haƙuri a kan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrat mu'minun mu'mina, mu'mini kada ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa mu'mina ‘yar uwarsa a matsayinsa, a matsayinta na matarsa. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, idan wasu ɗabi'un nata ba su yi masa ba, to ai kuma in zai yi adalci akwai wasu ɗabi'un nata masu kyau waɗanda ya suna burge shi yana son su. To ya dinga kallon alkhairinta fiye da yadda yake kallon sharrinta, wanda yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istawsu bin nisa'i khaira, ku fayuwa wasu mata wasiya ta alkhairi, domin matan nan da kuke kallon su annabi ya ce kulitu da min tila, Allah ta'ala ya halicce su a karkace suke. In ka ce sai ka miƙar da su za su kare, kare wannan kuma shi ne ainihin wato saki, to kuma shi ne abin da ba a so. Da haka duk wanda ya ce ya sai rariya ya san da za ta zubar da ruwa, kai da za ka aure ta an gaya ma tana da rauni, an gaya ma tana da gazawa, an gaya maka an halicce ta ne a karkace kuma ba ta iya miƙewa, duk gwanin takka da ƙwarewarka wajen miƙar da ita Ubangijin da ya halicce ta haka ya halicce ta kan ta, ba za ka iya miƙar da ita ba. Da haka ka ji daɗi da ita a daidai wuraren da alhamdulillah ta ne maka yanda kake so, inda kuma raunanta ya bayyana ka yi haƙuri da ita, domin kai ma kana da wasu wikinas, wasu raunin da kai ma haka za ta yi haƙuri da kai a wannan jami'in. Wannan yana daga cikin abin da ake buƙata. Babu yadda za a yi mata da miji su zama kwabo da kwabo, ɗari bisa ɗari halayyarsu, ɗabi'unsu, yanayinsu ya zama daidai waje da ba zai yi ba. Allah madaukakin sarki bai shirya hakan da yi ba, da haka za a yi zama ne unity and diversity. Da haka ana zama ne a kalli ina muka haɗu alhamdulillah mu tafi, ina muka rabu sai kuma mu yi wa juna hanzari da uzuri bisa ga ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicci kowa a kanta. Da haka daga cikin abin da ake jan hankalin ainihin wato mazaje a kai shi ne su zamto masu haƙuri da karkacewa ta ainihin wato mata, domin wannan ɗabi'a ce wadda sun samu ta tun ran gini tun ran zane. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ka sani annahu laysa husnul khulq ma al mar'a kaful adaa, wai bal tahaful adaa, wai baya daga cikin kyakkyawar mu'amala wajen zama da mace ka zama ba ka cutar da ita. Wannan ba shi bane credit mafi girma, credit mafi girma shine zaman to kana jurewa cutar wanda take maka ba an ce mace ta je ta cutar da mijinta bane ba an ce mace ta musguda wa rayuwar mijinta bane ba haka ake nufi ba ana nufin duk nagartarta duk imaninta duk iliminta duk sanya hijabinta da niqabi har kasa wannan bai rasa wani bai sa wani lokaci ta dauko sifarta ta asali ta ita mace ce ta nuna maka turu kala dinta daga tunda mace ce mace ce mahaifiyar da Maryam ta haife ta gaya maka ta ce wani sun takar kalwanta mace ba kamar namiji take daga muna da bambance bambance masu tarin yawa dake tsakanin mu da su daga wannan jurewa magana approach suna da karanci da gogewa a wannan jalibin na Aisha radiyallahu anha wata rana sun dan samu rashin fahimta da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kake shi yasa Bahaushe yace arshe da hakuri ba ana samun safa ba duk yanda zama yayi dadi wata rana za a yi samun safa na Aisha safanin shi ya kai har sai da Annabi ya sanar da mahaifinta ya zo ya musu sulhu anan wajen yin sulhun da Aisha ta faɗi wata kalma da sai da Sayyidina Abubakar ya kai mata duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma shiga tsakani ce kai da kira ka kai mata sulhu kuma kaga daga kawa fi da daukar zafi ma'ana abin da nake so fito da shi a nan yanayin manner of approach din mata yawanci a nan matsala take yawanci in suka faɗi magana tsakanin su da Allah su gane suke ba ta bacin rai bace ko bai kamata rai ya bace ba su suna ganin wannan magana ba wani abu bane kai kuma tana iya hana ka bacci wannan magana din kana iya daukar wannan magana ce mai girma a wajen ka dan haka dauke raddadin cutarwa da rauni irin nasu wannan yafi girma da falala fiye da kai ka kame gaban cutar da shi yana daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta a gurguje a shine na ambace shi a cikin dun wato a cikin kunshin magana ta tuka zo shi ne miji ya zama to yana kiyaye mata mutuncinta daga dukkan abin da zai zuba mata da mutunci duk abin da zai zuba mata da mutunci wajibi ne ya tashi sai ya kare mata daga kowane jalibi aka go dan a zuba mata da mutunci a cutar da ita wajibi ne ya zama da kare da zai tashi wajen kare mata darajarta da kare mata mutuncinta kuma wajibi ne ya tabbatar da yana tafiyar da ita bisa ga koyarwa irin ta addinin musulunci in ya gaza wannan to ya sani akwai tuhuma da kuma tambaya da Allah madaukakin sarki zai masa wanda da wuya ya iya tsallakewa da wuya ya iya amsawa yana daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta ya sanar da ita ilimin addini na larura in aka ce ilimin addini na larura akwai ilimin da wallahi tallahi Allah ba zai taɓa maka uzuri ba ka haɗu da Allah ka ji hanci wannan ilimin akwai ilimin da in baka san shi ba Allah zai ba uzuri akwai ilimin da ake kira basic wannan dole ne duk musulmi ya zama yana da basic ilimi amma doriya akan basic wanda bai sani ba za a ce masa hanzari amma a ce kana musulmi kana amsa sunan musulunci ka tashi iyaye da kakanni musulmi amma abin da yake basic na addini baka sani ba wannan gaskiyar magana mutum zai sha mamaki ya haɗu da Allah ranar tashi mun kiyama akan haka duk turancin duniya ba wanda ba a iya layance maka duk wani karatu na zamani ba wanda aka iya layance ma amma an zo addini zero a wannan ba uzuri bane a wurin Allah ranar tashi mun kiyama da haka wajibi ne miji ya tashi tsaye wajen warware wa matarsa jahilcin da ke damunta alal aƙalli ya zamanto ya ilmantar da ita ko ya kai ta zan inda za ta yi ilimi gwargwadon wanda zai zamanto tana da buƙatar sa addininta gwargwadon wanda zai dinga tsarkake mata zuciyarta gwargwadon wato domin basic ilimi abinci da miji zai kawo gidansa abin sha sutura muhimmancin waɗannan ba su wuce muhimmancin ilmantar da ita da zai kamar yadda wajibi ne ya ajiye abinci da kaza da kaza da kaza da kaza don ya samar da yanayi mai kyau ya kuma sauke wani wajibi akan matarsa to yana daga cikin wajibin da Allah ta'ala ya dora masa a gida iyaye ne yanzu ba ta hannun iyaye ta dawo hannunsa aljannar ta ta dawo karkashin sa. Da haka wajibi ne ya ilmantar da ita ilimi na addini, ya kawar da ita daga dukkan wani rami na halaka. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Ya ku wanda suka yi imani, ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku daga shiga wuta. Lalle wajibi ne miji ya ga ya ba wa matarsa kariya ga dukkan wani abu da zai sa ta samu matsala da Allah madaukakin sarki ta shiga wuta, to ya zama to ya yi iyawarsa kan haka. Yana daga cikin ainihin wato haƙƙin mace akan mijinta ya ba ta izinin fita in buƙatar haka ta kama. Ya ba ta izini duk sanda ta buƙaci fita ko neman lafiya ko wani abu mai kama da haka wanda yake na buƙata yau da kullum, to yana daga cikin haƙƙinta kada ya hana ta fita. Kawai abinda musulunci yake so duk sanda za ta fita ya tabbatar ta yi shiga irin wanda ta dace da ta nazarta da addinin musulunci don kada ya shiga cikin fushin Allah. Yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta kada ya yaɗa sirrinta. Lalle ba daidai ba ne sirrin matarsa ya zama to yana likit yana fita wasu wurare, kuma kada ya ambaci aibinta in tana da shi, domin shi amintacce ne a kanta, kuma shi ake neman ya ba ta kariya ya kuma tunkuɗe dukkan abin da zai cutar da ita. Mafi haɗarin sirrin da ba a so mutum ya faɗa a wani guri ya yaɗa na matarsa shi ne sirrin da ke tsakaninsu na kan shimfiɗa. Wannan baya halatta, baya halatta, baya halatta in ba akwai wata maslaha da za ta sa a gaba. Sannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta ya dinga shawartar ta cikin al'amuran da suka shafe su su biyu. Duk al'amarin da ya keɓance su biyu ko ya shafi ‘ya’yansu, to lalle ana shawara da mace ana. Kada namiji ya zama dictatorship yake a gidansa. Akwai inda zai iya dictatorship, akwai kuma inda ake buƙatar ya shawarce ta, ta fi shi zama da yara, ta fi shi sanin ɗabi’un ‘ya’ya, ta fi shi sanin yadda ake tafiyar da yara, reno tarbiyya a hannunta take. To da haka in zai yanke wani hukunci da ya shafi ‘ya’yan, to babu laifi ya dinga shawartar ta, wataƙila ta kawo shawara da shi kansa bai taɓa tunaninta ba. Ba ko da yaushe ba ne ake cewa ba a shawara da mace. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawaran Nana Ummu Salama, kuma shawarar da ta kawo mafita ga addinin musulunci da al’ummar musulmi a wannan lokacin. Da haka daga cikin abin da ake buƙata ga ainihin wato namiji shi ne ya zamto ainihin wato mai karɓar shawara musamman ga abin da ya danganci ainihin wato ‘ya’ya ko ya danganci tafiyar da gida da sauransu. Sannan daga cikin ainihin wato haƙƙin da mace take da shi akan mijinta, wato ya zamanto mai adalci tsakaninsu in ya zamanto ba ita kaɗai ba ce. Wajibi ne a samu adalci tsakanin ma’aurata. Wannan kaɗan kenan daga cikin haƙƙoƙin da za mu gaya wa miji, domin na ga yana zaune, kuma insha Allah na san ya ji gwargwado suna da yawa, amma dai a dunƙule ana son wannan baiwar Allah da Allah ta'ala ya baka a matsayin amana, ka riƙe ta da kyau, ka mutunta ta, ka martaba ta, ka sanya farin ciki da walwala da ƙauna a tsakankanin auratayyanku. Daga ciki a gurguje, to daga cikin haƙƙin da namiji shi kuma yake da shi don yi balansin, ya kamata a yi balans a cikin magarba ta kusa, amma da insha Allah zan ɗan yi balans a cikin tazira ta faɗar abin da ya shafi ita mace. Abin da ya shafi namiji haƙƙinsa kan matarsa haƙƙi ne wanda yake mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi girman haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa cikin hadisin da Abu Abdullahi al-Hakim da Sahihi ya rawaito da wani sahadithin sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, haqqu zawji ala zawjati, haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa. Dan mata su gane girman haƙƙin Annabi ya bada wannan misali, yace an law kanat bihi qara'a fala hasatha ma adda haqqa, wato inda za a ce ya samu rauni wanda yake na miki kuma miki ya dinka fita a jikinsa wajen kokarin biyayyata da ke fita masa a ce ta sa harshe ba ta sa kishi ko an ba inda zai yi a ce ta sa harshe ta lashe wa mana ta kauce wannan miki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba ta bada haƙƙin mijinta da yake kanta da haka mace wadda take mai hankali wayayya ita ce wadda take girmama abin da Allah madaukakin sarki ya girmama mace wayayya mai hankali ita ce wadda take darajarta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi darajarsa da kimarsa da haka miji kimarsa da darajarsa a musulunci ba karama bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta yi sallah biyar azhar al-asr maghriba isha asba tayi sallar tayi azumin ramadan ta kiyaye mutuncinta ta yi wa mutunta biyayya za a buɗe mata kofofin aljanna ta shiga ta duk inda ta ga dama wannan wata gara fasa ce wanda Allah madaukakin sarki ya wa mata matukar suka zafto masu kiyaye ainihin wato dokokin Allah masu yin salloli biyar akan lokaci masu yin azumin watan ramadan masu yi wa mazajensu biyayya gwargwadon kuma yadda Allah ta'ala zai buɗe ƙofofin sama ƙofofin aljanna afuwar su shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace da rantse da wanda rai da yake hannunsa babu wani mutum da zai kira matarsa zuwa shimfiɗa ta kiyarda a ce ubangiji da ke sama ya yi fushi da ita haka wajibi ne mace ta kiyaye daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa shine ta amsa kiransa in lokacin da ya buƙace ta wannan ita ma ba alfarma bace haƙƙi ne daga cikin manyan manyan haƙoƙin da Allah ta'ala ya dora akan ta daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa wajibi da ta kiyaye wasa mutuncinsa duk abin da zai zubar da mutuncin wajen ta wajibi da tafi kowa kyamarsa tafi kowa gudunsa wajibi da ta kiyaye masa darajarsa kuma wajibi da ta kula masa da dukiyarsa da ƴaƴayensa da sauran al'amura da suka danganci gida wajibi ne al'amuran gudanar da gida ta dauke su 100% saboda Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah wallati takhafuna tukunna kama yadda muka ambata a baya me yana daga cikin haƙƙin da malamai suka faɗa na mace akan mijinta wato shine wato haƙƙin miji akan matarsa shine an tatazayyana lahu wa tatajammal wa an tatabassama fi wajhihi ta zama to kullun tana zama yanda mijinta yake so ya ta cikin tsafta cikin kwalliya cikin gyaran gida cikin inganta ainihin wato harkar abinci da sauran abubuwa duk da za su kawo farin ciki da walwala da jin daɗi a rayuwar gida wajibi ne mace ta zama kullun cikin murmushi cikin sakin fuska a gaban miji kar ta zama mai turbule fuska kar ta dinga bayyana a wani yanayi wanda zai ɓata ran mijinta wannan yana daga cikin abin da ake so mace ta kiyaye akwai hadisin da Imam Tabarani ya rawaito hadisin Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa man tasarraka idha absarta mafi alkhairin mace ita ce wanda take faranta maka duk sanda ka kalle ta sannan ta da maka biyayya duk sanda ka umarce ta sannan tana kiyaye mutuncinka da mutuncinta idan baka sannan tana kare maka dukiyarka wannan in Allah ta'ala ya albarkaci mutum ya samu irin wannan mace to ya samu aljanna duniya ya fadi ya yi sujudu shukr godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masa sannan wajibi ne daga cikin haƙƙin da yake da shi kar ta fita a sa kafa ta fita ta waje ba tare da izinin sa ya zama to duk motsinsa da izininsa duk motsinta afuwar da izininsa in za ta je wani guri da izininsa in wani guri ya kamata ta biya bayan ta fita to ta nemi izininsa ko kuma ta dawo ta sanar da shi sannan daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa kada ta shigo masa da mutanen da bai amince da su ko mai kusancinta da su in ya buƙaci ko ya nuna bai son shigowar wani ko wance gidansa wannan wajibi ne ce masa biyayya akan wannan domin ita ya aura ba su ya auro ba aljanna ta zo nema ba tashin hankali ta zo nema yi ba da haka duk wanda yake ganin zuwansa gidansa zai zame masa barazana zuwan ta gidansa zai zama barazana ga zaman lafiyar auransu wannan yana da iko yace a gaya wa wacce ko a gaya wa wani baya bukatar zuwa gida in yaso in kin je can gida sai ku yi zumunci ku da wanda da za ku yi zumunci amma gidan sa yana da iko yace kar a shigo masa da wani ko wani ya je shigo masa yana daga ciki ki zanto wace mai tattali wace mai kulawa da abin da muji ya kawo wannan yana daga cikin abin da ake bukata ba a san mace ta zama al-mubazzara mai lalatarwa dan an ga abin a wadace an ga abin a yalwace a dinga al-mubazzaranci shi wannan rayuwa ce da Allah mazaukakin sarki baya so innal mubadirina kanu aswal shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura sannan kada ka ciyar da musamman ɗanyen abinci sai da izininsa ba a yin kyauta da ɗanyen abinci na miji ba tare da izininsa wajibi ne in za ta tana ganin ko su makotarsu da suke buƙatar gudunmawa ko su ƴan uwa ko nata ko nasa da suke buƙatar tallafi babu laifi ta faɗaita masa ta kuma nemi izinin ya bata dama dan ta taimaka wa waɗanda suke cikin buƙata wannan yana daga cikin abin da ainihin wato zai taimaka a rayuwar auratayyar su kuma yana daga cikin haƙƙin da ake buƙatar mace ta kiyaye kai saboda girman haƙƙin na mutum ko azumin lafiya baya halatta mace ta yi sai ta nemi izinin mijinta wannan yana nuna girman haƙƙin na miji a musulunci ba za ta ɗauki azumi na litinin ko alhamis ba ba tare da izininsa sannan kada ta yi masa gori bisa ga wani abu da ta yi na alkhairi gare shi ko ga iyayensa ko ga ƴan uwansa ko kuma abinda ta tallafa wanda ya gaza ko baya kusa ta cika na aire ce bare gona mai kuma da haka ba a san mace ta zama mai gori akan alkhairin da kai domin za ta rushe ladarta da ta samu a gurin Allah madaukakin sarki yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa ta kiyaye wajen tsayuwa tsayin daka game da tarbiyyar yara wannan musamman a wannan zamanin da kuke ciki akwai kura sosai akwai barazanar tarbiyya a ciki akwai gurɓata akwai abubuwa da dama ana sai ana tarbiyya baya aka kare ya aka karkare ballanta za kuma ba a yi ba kuma muna cikin wani zamani wanda wani mawaki yana cewa a da masu gina tarbiyya mutum dubu ne masu rusata mai rusata mutum ɗaya ne amma mutum ɗaya nan ya kantar da mutum dubu ɗin nan ya rushe duk ginin da suka yi to yanzu muna rayuwa ne a zamanin da mai gina tarbiyyar mutum ɗaya ne mai masu rusawa ne mutum dubu to ya kake gani da kalubale ne ta ko ina gashi nan ya farko wata annoba ce da musiba da muke ciki wanda lallai sai iyaye sun tashi tsaye sai an yi da gaske dan a samu tsira wajen tambayoyin da Allah ta'ala zai wa iyaye game da amanar yaya da Allah ta'ala ya bayar na tsawai ta kwarai da gaske game da wanda kuma haƙoƙin ba karewa su ba sai dai a dunkule a sani lallai aure wata ibada ce mai katafariyar lada don motsinsa lada ake samu duk abin da mai gida ya yi don ya samar da farin cikin gidansa wallahi sadaka lada yake samu kai ni ban wata ibada da akawun din mutum zai dinga wato zama kullum a cike da alkhairi ba irin rayuwar aure annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kolo ma da yake ciyar da matarka sadaka ce to ina ga ka ciyar da ita da safe ta ci da rana ta ci da dare banda wasu abubuwan da yau da kullum da aka ibada ce mai lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace duk motsinta na farin din a gida duk sanda ta faranta wa mai gida lada umara ake mata duk lokacin da ta in ta je ta dawo umara ta manta wani abu sai ta koma dan ta ɗauko shi ta ce an bata ladan umara kai ni ban ga abin da yake da lada shi sa babu ibadar da ta tone wa shedan ido irin aure babu ibadar da shedan yake son ya tarwatsa ta ya hana ta ya hana ruwa gudu a cikin ta irin rayuwar auratayya duk da cewa da yawa daga cikin ma'aurata ba su gane wannan da sisa ta shedan domin an ce kullum bayan sallar la'asar yana zama akan karaga akan teku dukkan ainihin wato zurriyarsa da yaransa da ya raba su su je su yi masa aiki ana kawo masa rahoto bayan sallar la'asar an ce babu rahoton da in ya je ke tashi ya taka ya rawa ya murna irin yaji cewa an samu matsala a gidan aure wannan yana kayatar da shedan matuka shi yasa musulunci ya rufe kowace irin kofa ko mai kankantar da za ta ba aure matsala dan haka kamar yadda na ambata kazi in aure ya samu matsala ba aure bane ya samu matsala ba aurata ne suka samu matsala shi aure a yanda Allah ya shirya shi ba shi da matsala ba yanda zai Allah ta'ala ya kawo mana abin da zai zama mana dabuwa Allah baya haka ya kawo abin da zai zama mana musiba Allah baya haka ya kawo abin da zai zama mana tashin hankali wanda ba kaidar Allah bace sai dai rashin iya amfani da abu ko rashin bin kaidoji da dokokin cin gajiya da moriyar abu ya sa kuma samu matsala haka kuna fatan Allah ta'ala ya kawo da dukkan kowace irin matsala a wannan aure Allah ta'ala ya ba su sofiya tayyiba Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai tarin yawa da farin ciki da walwala da wadata a cikin wannan aure Allah madaukakin sarki duk wanda suke da auratayya Allah ya kara ingantawa Allah ta'ala ya saurar da su lafiya Allah ya kara farin ciki da kauna tsakanin su dukkan auren da kuma yake da yadda kuwa ko yake da ainihin wato kura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo musu hanyar warwarewa ya ba da zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya sa a yi wannan taro lafiya a kuma gama shi lafiya muna fatan kowa ya koma gida lafiya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.